Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka. Yau Talata 29 ga watan Maris na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai.
An kama mutumin nan da ya fashe wani jirgin saman fasinja kasar Misra tilasta masa sauka a tsibirin Cyprus. Amurka ta ce akwai ƙarin abubuwan da suka zama tilas a yi su wajen kyautata musanyen bayanan leƙen asiri a Turai bayan hare-haren ta'addanci a birnin Brussels. Wata sabuwar ƙuri'a neman ra'ayoyin siyasa na Amurka ta nuna cewa har yanzu ‘yan jam’iyyar Republican sun fi kuɗin tsaye da attajiri Donald Trump a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasarsu.
A shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata kotu a jamhuriyar Niger ta ba da bailin Hama Amadu kuma a yau ɗin aka rantsar da sabon kakakin majalisar dokokin ƙasar. Bayan haka za ku ji rahoto akan binciken da ake ci gaba da yi akan wata ‘yar ƙuna baƙin wake da aka cafke wadda ta yi ikirarin cewa daga garin Chibok take a ƙasar Kamaru. Za kuma ku ji cewa a yau ne aka kammala taron marubuta harshen Hausa wanda manazarta da ƙungiyoyi suka gudanar a Kano. Bayan haka muna ɗauke da shirin noma wanda Halima Jimrau ta shirya za ta kuma kawo, amma yanzu ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. An kama mutumin da ya fashe wani jirgin saman fasinja kasar Misra ya tilasta masa sauka a tsibirin Cyprus, inda jama'an wannan ɗan ƙaramin tsibiri suka ce an kawo ƙarshen yin garkuwa da mutanen da ke cikin jirgin. Kakakin gwamnatin Cyprus Nikos Christodoulides ya faɗa ta shafin Twitter cewa dukkan fasinjoji da ma'aikatan jirgin lafiyar su kalau. ‘Yan sa'o'i kaɗan bayan sauka jirgin yau Talata filin jirgin saman Larnaca. Jami'an Cyprus da na Misar sun bayyana ɗan fashin jirgin saman da cewa sunansa Saifuddin Mustafa, to amma kuma ba fahimci dalilansa na karkata akala wannan jirgin da ya tashi daga birnin Alexandria ta hanyar zuwa birnin Alkahira ba. Shugaban Cyprus Nikos Anastasiades ya ce fashin jirgin saman na kamfanin Egypt Air baya da wata alaka da ta'addanci. Wasu rahotanni sun ce mutumin ya gabatar da wasu buƙatu dangane da tsohuwar matarsa wadda take zaune yanzu a Cyprus. Wasu suka ce ya nemi ganawa da jami'an ƙungiyar tarayyar Turai, yayin da wasu kuma suka ce ya yi ikirarin yana sanye da riga shaƙe da bam.
Amurka ta ce akwai ƙarin abubuwan da suka zamo tilas a yi su wajen kyautata musayar bayanan leƙen asiri a Turai a bayan munanan har-haren ta'addanci na makon jiya a birnin Brussels. Kakakin fadar shugaban Amurka ta White House, Josh Earnest, ya ce har-haren da aka kai kan filin jirgin sama da kuma tashar sauka, wato da kuma tashar jiragen ƙarƙashin ƙasa a Brussels, sun sake nuna mahimmancin yin aiki sosai tare da wato da tsare-tsaren ayyukan leƙen asiri da tsaron ƙasa. Mr. Josh kuma ya ce ya ƙara jaddada goyon bayan Amurka ga Belgium a binciken da take gudanarwa. Babban mai gabatar da ƙararraki na tarayya na Belgium ya faɗa jiya Litinin cewa ala tilas hukumomi suka saki wani mutum da aka yi ta yaɗa rahotannin cewa yana ɗaya daga cikin jigogin kai harin, a saboda babu wata hujja ko shaida ta tsare shi. Kafin a sake shi, wannan mutumin da ake kira Faisal C ya fuskanci tuhumar shiga ƙungiyar ta'addanci da kisan kai na ta'addanci da kuma yunkurin kisan kai na ta'addanci.
Kada a shafa da cewar labaran duniya suna zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wata sabuwar ƙuri'ar neman ra'ayoyin siyasa na Amurka ta nuna cewa har yanzu ‘yan jam’iyyar Republican sun fi kuɗin tsayar da attajiri Donald Trump a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasarsu da rata mai yawa kan sauran mutane guda biyu da suka rage cikin masu adawa da shi a wannan yunkuri. Yayin da can ɓangaren ‘yan Democrat kuma rata da ke tsakanin tsohuwar sakataren harkokin waje Hillary Clinton da Senator Bernie Sanders ta ragu. Wannan kuri'ar ta NBC News Survey Monkey da aka fitar a yau Talata ta nuna cewa tajiri Trump mai kaifin harshe yana samun goyon baya daga kashi 48 cikin 100 na 'yan jam'iyyar Republican, nesa sosai da Senator Ted Cruz daga jihar Texas mai tsananin ra'ayin riƙau wanda kuma yake da goyon bayan kashi 27 daga cikin 100. Gwamnan John Kasich na jihar Ohio yana matsayi na uku da kashi 18 daga cikin 100. Har ila yau kuma Trump yana da wakilai fiye da duk sauran 'yan takara a zauren babban taron tabbatar da ɗan takarar shugaban ƙasa da za a yi cikin watan Yuli. To sai dai ba a tabbatar da ko shi Trump ɗin zai iya samun rinjayen wakilai masu tsaye da ɗan takara kafin lokacin wannan taro ba. A ɓangaren 'yan Democrat, Clinton tana samun goyon bayan kashi 49 cikin 100, yayin da Sanders yake da goyon bayan kashi 43 daga cikin 100.
A halin da ake ciki, rundunar tsaron shugaban ƙasa da manyan mutane ta tarayya a nan Amurka, wadda ake kira Secret Service, ta ce jami'an tsaro da ke da izini ne ke da wato kawai za a yarda su riƙe bindiga a lokacin babban taron tsayar da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican. Suna masu yin watsi da wata takardar roƙon a ƙyale wakilai su riƙe bindigogi. Wannan takardar roƙon da aka fara gabatar da ita makon da ya shige a shafin Change.org na intanet ta samu sanya hannun mutane fiye da 50,000 waɗanda suka ce suna son masu kula da ɗakin wasanni na Quicken Loans Arena da ke birnin Cleveland, inda za a yi wannan taron, su sauya matakin da suka ɗauka na haramta zuwa wurin da bindiga. Rundunar tsaron ta Secret Service, wadda ita ce da alhakin kula da tsaro a wurin babban taron, ta ce sai jami'an tsaron da suke da izini ne kawai za su iya riƙe bindiga a da'irar wannan wuri na taro.
A ƙarshe kuma, miliyoyin mutane a ƙasar China sun yi odar sabuwar wayar nan ta iPhone SE ta kamfanin Apple tun ma kafin a fara saida ta, yayin da kamfanin ke ƙoƙarin faɗaɗa kasuwar wayar sa a wannan ƙasa da masu sarrafa waya na cikin gida suke fuskantar gasa sosai. Kamfanin Apple ya ce wannan waya ta iPhone SE ita ce mafi arha da ya taɓa sarrafawa, kuma wani sabon yunƙuri ne na janyo hankulan masu son sayan wayar da ba ta da tsananin tsada. Wayar ta iPhone SE ana saida ta akan $400, wato kimanin naira 120,000 kenan ga wadda take iya ajiye bayanai masu nauyin gigabyte 16, yayin da mai iya ajiye bayanai da suka kai har gigabyte 64 kuma ake saida ta kan $500, kimanin naira 150,000.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko, bari mu fara da Jamhuriyar Niger, inda wata kotun ɗaukaka ƙara ta ba da belin jagoran 'yan adawa Hama Amadu a yau Talata, bayan makonni biyu da lauyoyinsu suka gabatar wa alƙalin wannan buƙatar saboda dalilan rashin lafiya, lamarin da ya sa aka fitar da Hama Amadu daga gidan wakafi zuwa jinya a wani asibiti da ke ƙasar Faransa. Maitre Alƙadiri, na ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare Hama Amadu, ya yi wa wakilin sashen Hausa Sulaiman Muna Barma bayani.
Daga yau kenan shi Hama Amadu ba ɗan kaso bane kenan, iya da wanda nasoro suke cewa liberté provisoire. Tunda aka fara kama-kama wannan, muna cikin lauyoyin wanda suka ce wannan kama-kaman ba ta gaskiya ba ce, bai kamata ba, tunda mu a wajenmu kaman sharri ne. Wannan sharrika a ɗauke su a yi zamanto abinda za a sa mutane, a sa mutane duka aka so, ba Hama Amadu ba kadai, duka wanda mutanen da aka kama, ba wata hujja a dokance da zai sa a kama su.
Wannan hukuncin na yau na nufin kamar ya shafe duka laifukan da ake zargin Hama da aikata can baya?
Ba haka dan ba ne, wannan sakin talala ne. Sakin talala kenan iya da izini a basakan takardar da muka ɗauka, basakin cewa ɗan Malati bai kamata ba a kama shi a kai shi kaso. A basakan wannan, yanzu wannan kason babu shi. A dokance babu hujja wanda za ta sa a kama wa'annan mutanen, tunda babu wanda ya kawo ƙara cewa kamar ɗan shi ya ɓace. To, mun nuna cewa dole ne ana so a kama su, ya kamata a ce wani ya zo ya kawo kuka cewa ɗan shi ya ɓace, koko ya aihu, wani ya ɗauko mishi da.
Akwai dalilan siyasa kenan wajen kama shi Hama, kamar yadda magoyabansa suka yi ta faɗa a can baya?
Ko ba a ce ba ƴan siyasa suka kama shi, to da kwai zancen siyasa ce. Tunda kun gani a lokacin da aka yi kamfani ma, musamman mutane ƴan takara da yawa sun ɗauki wannan magana, suna bazawa a fuskan cewa kar a zabe shi ga lahin da yi.
Wannan kuma yana zuwa ne a daidai lokacin da aka rantsar da sabon shugaban majalisar dokokin jamhuriyar Niger. Har yanzu dai ga Suleiman Muna Barma da ƙarin bayani.
Devant Dieu et devant le peuple nigérien souverain, nous, Ousseini Tini, président de l'Assemblée nationale, jurons solennellement sur le livre saint.
Sabon kakakin majalisar dokokin kasar Niger Ousseini Tini kenan lokacin da ya sha rantsuwa akan Alkur'ani mai tsarki a gaban alƙalan kotun tsarin mulkin ƙasa da limaman Islaman kasar Niger a wani bikin musamman da ya gudana a Yamai kwanaki hudu bayan da ya samu yardar takwarorinsa ƴan majalisa. Rantsatsen kakakin ya sha alwashin jan ragamar majalisar akan gaskiya da adalci tare da mutunta dokokin constitution ɗin ƙasar ta Niger, sannan ya ce zai yi aiki tukuru domin jin daɗin talakawan Niger, idan kuma ya saba ya fuskanci dukkan wani hukuncin Ubangiji. Majalisar dokokin ƙasar ta Niger na ƙoƙarin kama ayyukanta ga dangadanne a wani lokacin da al'amuran siyasar ƙasar ke cikin wani yanayi na cece-kuce tsakanin ɓangarorin siyasa. Saboda haka takwarorin sabon kakakin ke gargaɗarsa ya mayar da siyasa share ɗaya. Alhaji Alma Umaru ɗan majalisa ne daga mazaɓar da magaram.
Siyasa daban, shugabanci daban. Za a yi lalle siyasa tunda siyasa ta kawo shi, amma in ka ɗauki shugabanci to za ka yi shi da sunan kowa, za ka saurari kowa, ka kiyaye da haƙƙin shi, ka huda ko haƙƙin shi, shi ne ma'ana a yi rantsuwa da aka yi gaban Qur'ani gaban mutanen Niger.
Honorable, an yi wani lokaci da ake ganin kamar jam'iyyarka ta NPR jamhuriya ta cancanci a bata wannan matsayi, shin an ya ku kun gamsu da zaben nan?
To ai ba rikici, wannan abu da mun kun mu tambaya mun gaya muku, mun yi shi akan yarda, mun yi shi da amincewa, kenan kamar yadda gama kun dan shawara ne da aka yi shawara. Jami'an mu bata aje takara ba, tunda bata aje takara ba, wanda suka aje mun kama musu sun samu shugaban majalisa. Abinda za a yi in haɗa kai za a yi, ko ne ya kama in zai aiki saboda Allah, saboda cin gaban ƙasa.
Majalisar dokokin ƙasar ta Niger wacce ke da mazaunin wucin gadi a yanzu haka a Palais de Congrès za ta ci gaba da zaben mambobin kwamitin gudanarwarta a yammacin yau Talata. Kodayake tun farkon kaddamar da ayyukan sabuwar majalisar kawo yau, ƴan adawa ba su saka kafafunsu cikin ta ba saboda rashin gamsuwa da zaɓuɓɓuka na ƴan majalisa da na shugaban ƙasa. Hasalima sun buƙaci a soke baki ɗayan waɗannan zaɓuɓɓuka. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Suleiman Muna Barma daga Niger, kuma bari mu leƙa ƙasar Kamaru. Ranar Juma'a da ta gabata ne ƴan ƙato da gora suka cafke wasu ƴan mata guda biyu a ƙauyen Limani da ke ƙasar ta Kamaru. Ɗaya daga cikinsu ta yi ikirarin cewa tana ɗaya daga cikin ɗaliban nan na makarantar sakandaren garin Chibok da ƴan Boko Haram suka sace kusan shekaru biyu kenan. Ga dai Muhammad Awal Garba daga ƙasar Kamaru da ƙarin bayani.
A yanzu haka suna hannun jami'an tsaron ƙasar jamhuriyar Kamaru, ɗaya kuma tana asibiti ne a kwance, ana ba ta kulawa domin tatso labaru daga bakinsu na yanda ƴan ƙungiyar Boko Haram ɗin suke ɓoye. Gwamnatin ƙasar tarayyar Najeriya ta ce za ta turo makarabanta da waɗansu daga cikin iyayen ƴan matan Chibok ɗin domin a tantance su ko suna daga cikin waɗanda ake nema. Na tambayi Sa'ad Adamu, ɗaya daga cikin masu sanya idanu a yaƙin da ake yi da maharan Boko Haram a jihar Arewa mai nisa, ga abin da ya ce mini.
Yanzu aka na gwamnati dama suna kan bincike kai saboda an tarar da su waɗannan yaran matan ba sa cikin wato yanayinsu, saboda an gani cewa kamar an ba su wato kamar ƙwaya. Za a kira ma wani daga ciki ɗan ƙasar Najeriya don rafaffo tunan duk yaran matan da aka garkuwa da su nan. Ya tabbata cewa lallai suna ciki, amma yanzu aka nan gaskiya ba tabbata ba tukuna. Ana dai kan bincike.
To shi wannan ɗin ɗan Najeriya ya tabbatar cewa tana ciki?
Tukuna ba bai tabbatar ba, za a duba foto da ke rako fotonki suna na agajin gaske kamar da kawai wani ɗan alama na wulakanci a jikinsu da yake ana musu fyaɗe da gaskinsu na rako so su da samu ciki hakan nan. Amma yanzu haka nan suna asibiti ne kuma ana lura da su, ana kula da su, amma kuma ana musu tambayoyi. Tambayoyin da ake musu ba ɗaukan shi da muhimmanci da gaske, saboda an lokacin da aka ɗauke su nan malaa wanda aka fane su suna cikin wani yanayi daban ne, saboda ana gani kamar an ba su ƙwaya. To shi ne ake yin ake da hankali kasar Kamaru kasar ce wacce take daukan wannan yaki da muhimmanci da gaske, saboda ange idan ka duba mal awal yau kusan shekara ɗaya kenan ko shekara biyu murta mutane kusan 2000 da wani abu shine muke kan bincike kan wannan lamari, saboda ainihin wato mu magance wannan
na kira wayar gwamnan jihar Arewa mai nisan mijin Yawa Bakari domin in ji abin da ake ciki tsakanin gwamnatin kasar ta Jamhuriyar Kamaru da gwamnatin tarayyar Najeriya, amma wayarsa tana rufe. Mu dai muna bin kadin wannan lamari dai domin mu gano anda za a yi da waɗannan ƴan mata guda biyu. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awal Garba. An kammala taron ƙasa da ƙasa na marubuta da wallafa littattafan harshen Hausa karo na farko a Kano, wanda aka shafa yini biyu ana gudanarwa, kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a cikin rahoton da Mahmud Ibrahim Kuriya aiko mana.
Kungiyoyi da ɗaiɗaikun manazarta kan rubutun harshen Hausa ne suka halci taron daga ƙasashen Ghana da Niger da kuma jihohin tarayyar Najeriya. Malam Ado Ahmed Gidan Dabino da ke guda cikin masu shirya taron ya ce mahalartan sun tattauna tare da lalibo mafita dangane da wasu kalubale da ke ciwo marubuta littattafan harshen Hausa tuwo a kwariya, musamman ma a yankin nahiyar Afirka ta Yamma.
Shine akwai matsaloli da yawa akan marubutanmu, daga inda suke rubutun, daga ka'idojin rubutun da sata fasaha da ta dame su a yanar sadarwa ta internet da sauran wasu abubuwa ko masu buga littafin an sa littafin a manhaja a zo a dinga satar fasaha. Wannan yana daga cikin abubuwan. Sannan babu wata kwakwarar hulɗa tsakanin marubutanmu da marubutan wasu ƙasashe na Hausa wanda kuma ana yin rubuce-rubucen. To wannan gamayyar da haɗayyar za ta taimaka a samu jituwa da fahimta da musaya ayyuka da saidawa da sayarwa tsakaninmu.
Batun kiyaye ƙa'idojin rubutu wajen wallafa littattafan Hausa na daga cikin al'amuran da aka tattauna a yayin taron. Farfesa Bello Salim, Jami'ar Bayero Kano, ya yi tsokaci dangane da wannan lamari ga mahalarta taron.
Komai yana da ka'ida. Da yawa waɗanda aka koya ma ƙa'idojin rubutu amma ba su aiki da su. Kuma hasali ma wannan abin harshen Hausa ko kuma rubutu cikin Hausa Bature ne ya kawo mana shi. Shi ya zo da nasa ƙa'idojin wanda yake ganin su ne daidai. Lokacin da ake cikin tafiya mu kaga cewa akwai wani ɗan cikas wanda ya kamata wato a tsaya a duba shi. Ina tsammanin an yi taro ya kai kashi 1 2 3 zuwa 4 a kokarin a daidaita a abin nan wato a ka'idojin rubutu. Kowane harshe wanda ake rubutawa dole ya zama yana da ka'idoji na rubuta shi. Na rubuta littafi na ka'idojin rubutun Hausa shi dan karami, saboda bugun da ni ta fuskanta ne na kokarin gyare-gyare shine ya tilasta ni cewa lalle in rubuta wasu ka'idojin rubutu waɗanda za a dogara da su.
Hajiya Umma daga Jamhuriyar Nijar na daga cikin waɗanda suka gabatar da makala, ta yi sharhi akan yadda sabbin hanyoyin sadarwa na zamani ke ƙoƙarin gurɓata tubalin koyar da harshen Hausa ga yara ƙanana.
Abin da yake faruwa a cikin ƙasashenmu na Afirka ya zamanto gashi nan mun bar yara a sake, sai internet da wani harkar kwamfuta duk ta ɓata yara suna ɗaukan al'adun waje. Muka bi ƙa'ida muka koma can muna bin harshen gargajiya, ba a ce ba yaro kale koyi ilimi ba. Kuma da nazo cikin taron masha Allah sai na tar da akwai mata da yawa, cikin matan nan na san ku akwai marubuta. Kenan ya kamata a ce su cikin rubutun da suke yi ya zamanto abinda za su ja hankalin al'umma ne, da yara da manya kowa ya zamanto yana abinda tunda yanzu haɓe su kan harshen gargajiya ne muke. Cikin harshen gargajiyar nan menene zaka iya, wata gudunmuwa ce zaka iya kawa na bunƙasa wani abu da zai amfani ƙasarka?
Taron da ya amince cewa ya kamata dukkanin mawallafa da marubuta littattafan Hausa su kiyaye da batutuwan da aka cimma a matsayin hanyoyin warware ƙalubalen da aka gano suna mayar da hannun agogo baya ga sha'anin bunƙasa harshen Hausa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
A gaida Muhammad Ibrahim Kwari. Har yanzu dai kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu na cewa karfe 11:20. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Mm-hmm. Masu sauraron shirin noma tushen arziki da wannan maraicen talata, assalamu alaikum, barka da warhaka da fatan kuna cikin koshin lahiya. Shugaban manoman alkama na ƙasar Najeriya baki daya Salim Sale Muhammad zai ƙara she bayanin da ya fara yi ma Muhammad Ibrahim Kwari a makon jiya akan noman alkama a Najeriya da kuma ƙalubalen da suke huskanta lokacin da suka hada a wajen taron kolin da aka yi a can kwanakin baya a Kano akan harkan noma da kuma neman hanyoyin horhodo da martaban noma a Najeriya.
Kaman tanna kuke dofa ne a shekara.
Zan fara baka misali kamar Kano. Bana a Kano an noma hekta 20,000. Muna kuma sa ran zamu samu ton 100,000 amma a ƙasa gaba ɗaya muna sa ran ton 500 zuwa ton 600 a wannan shekara.
Kuna da kididdigar kamar Najeriya ton nawa take bukata a shekara?
Abinda Najeriya take bukata a Najeriya yanzu su milas din nan namu suna bukatar ton miliyan 400,000. So idan ka duba mutanen da har yanzu ba ma noma ton miliyan 1 ta yaya kake ganin zamu cimma wancan idan ba goyen baya da daurin gindi da doka tabbatacciya da ta tsaida manomi da zai noma babu asara ba ta yaya zamu iya tada wancan mutum miliyan 400,000
ka ce noma babu asara yawancin manoma ba ma na alkama ba abinda suke kuka da shi shine in sun noma din ma ba kasuwa gashi gwamnatin tarayya ta bullo da manufofin noma ya kunshi warware waccan matsala ta batun kasuwa kuwa
kware da gaske amma manufofin da gwamnati ta fito da shi akwai kasuwa ai wannan karan wato an dauki noma ne according to value chain din sa wato daga inda zaka noma zuwa wanda zai sarrafa jara ta zuwa wanda zai mata kwaskwarima ta kara daraja zuwa kuma wanda zai sarrafa ta ta tafi ruwan da yake amfani da ita kaga anan kasuwa ta shiga ciki abinda muke da bukata shine gwamnati ta tabbatar da kasuwar nan kada sai abu yayi nisa manoma sun dano ma alkama dungurun gun gaba daya daga baya kuma a samu ta fituna ta fito a ce an daina sayan alkaman Najeriya to ba ma fatan wannan ta faru a kasar nan shi yasa muke kira da a samu tabbatacciyar doka da gwamnati tana zuwa tana tafiya to gwamnati ya doka da ko tana nan ko ba tana in ta tafi ta gwamnati in ta zo ba za ta taba ta ba wannan shi ne abin da muke
da muka fara magana da kai a baya ka ambata wata kalma da kake cewa batun noman alkama shine abin da yake da baibe shi batun siyasa wai kula ganin ita gwamnati ta dau matakan da za a aurare waccan siyasa da ta shigo take kadan da ne zancen noman alkama
eh tabbas zan iya gaya maka wannan saboda lokacin da shugaban kasar mu General Muhammadu Buhari ya kai ziyara America yayi magana alkama kuma ya nuna musu kan cewa Najeriya a shirye take za ta noma alkama ko da kashi 25% na abin take suwa daga waje ya kasance daga gida ake samar da shi saboda kaga akwai daidaito kenan ita ai siyasar da nake dai ba siyasa wannan wanda za a hauduro ai magana a siyasar kasa da kasa za ku sai manmu za mu sai abu kaza naku to za ku sai manmu za ku sai kamu to kuma kamu za mu noma iya adadin kaza kaza za mu sai kuma ku nemo kaza kaza za ku sai to aka yi wannan samu wannan trade balance din an zauna lafiya
kai magana da tabbatacciyar doka wa zai tabbatar da wannan doka ne kuma sannan yan majalisa ne kuna tuntuba su dan ganin cewa an yi wata doka wacce za ta tabbatar da daidaito akan sha'anin noma alkama a Najeriya
to yanzu dai a shirye muke muna ta shirye takaddunmu da muke son za mu je mu nemi zama da su yan majalisa mu kai musu takaddunmu na neman wannan sahalewar idan suka sahale mana mun tabbatar suna kaiwa mai martaba shugaban kasa kawai buga mata stamp za ta yi ta zama doka so a shirye muke kuma insha Allah za ka ji mun kai wannan ziyara in Allah ya yarda
Shugaban manoman masara na jihar Kano mun Kaila Garba shi ma ya halarci taron kuma Muhammad Ibrahim Kwari ya tattauna da shi kamar haka
gashi an yi wannan taro me zaka ce akan taro
taro yayi alhamdulillah kuma daman daga cikin irin abubuwan da muke so a tattauna shine wanda aka tattauna din kuma alhamdulillah bayanin game da GS din nan
mai GS
shine yanayin yadda ake bada taki wanda yake zuwa ga manoma kai tsaye wanda da muna tsoron kamar an dakatar da shi kuma alhamdulillah nan an zo an kuma tattaunawa in Allah ya da an kuma sawa a tsari za a gabatar da shi wanda wannan hanyar dama ita ce hanya mafi dacewa wanda take ke zuwa ga manoma sai kuma wanda mu muka bullo da shi yanzu mu ɗan kungiyoyi yadda za mu ke neman banki ta tsaya mana da wasu kungiyoyi masu bada iri haka su tsaya mana su ba mu kayan nan bashi mu noma mu sayar mu biya su kayan su
kuma batun iri
ba mu da matsalar iri iri muna samun ingantattun iri daga hannun hukumomi musamman karkashin ABU masu binciken iri irin su IITA da su ICRSAC muna samun iri ingantattu alhamdulillah kuma muna yabawa
baya ga abin da ka ambata menene kalubalen manoman masara a Kano
manoman masara a Kano gaskiya muna da kalubale ba kadan ba misali yanzu muna noma masara wadatacciya wani lokacin muka rasa kasuwa sai a ce da mu wani abu ne waiwai flotaxi wani abu ne wani cuta ne wanda mu ba mu san da shi ba
flotaxin
wato wani abu ne da aka nuna mana shine kamar irin rubar masara akan samu kamar masara tana ribewa in a gida ne zamu kira shi bori a cikin masara kuma shi ake kira flotaxin yawa to wannan shine kuma alhamdulillah yanzu an samu maganin da ake sawa in Allah ya da wannan abu ya rabu kuma mu daman nan arewacin Najeriya saboda muna da wadata hasken rana muna fuskantar wannan abun bayawa ba kamar yadda makwatanmu na kudu suke fuskanta ba
to ya batun kasuwa ba
kasuwa alhamdulillah daman hakuri shine maganin komai yanzu kiran da muke gwamnati dai katta yadda ta saki baki ta shigo mana da kaya a bari mu yi guguda wahallan mu da jin jikin mu masaran mu ta yi daraja shinkafan mu ta yi daraja alkaman mu ta yi daraja to shikenan daga nan manomi ya dina fuskantar wani matsala na kasuwanci
zamu ci gaba idan Allah ya kai mu ranar talata mai zuwa da rai da lahiya yanzu a madadin Muhammad Ibrahim Kwari da wadda ta hada mana sauti Julie Lesgration ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata Sai mun sake haduwa da ku nan gaba kadan a cikin shirin yau da gobe shirin matasa wanda ni da Jamila Kabiru fage muke gabatarwa. Ku huta lafiya.
To yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakon farko ta haɗin gwiwa ce daga Bala Muhammadu Dabban da Ahmadu Manaja Bauchi Ungwan Karofin Madaki. Kuka ce Salam VOA muna jajantawa ƴan kasuwar birnin Kebbi da na Sabon Gari a bisa asarar da gobara ta yi musu. Da fatan Allah ya maida musu da alkhairi amin. Sai ta Yahuza Sahabi dan daidai Kamba kace Assalamu alaikum muryan Amurka. Don Allah ku bani dama in kira ga ƴan uwana ƴan Najeriya da mu tashi tsaye da addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen wannan bala'i na gobara dake faruwa a kasuwanninmu a Najeriya wanda abin ya rutsa da su kuma ubangiji Allah ya maida musu sabon arziki amin talakawan Najeriya muna cikin wani yanayi ya kamata gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta yi duk mai yiwuwa wajen magance matsalar ƙarancin mai da matsa dasa baki daya sako daga Shaibu Daimu gidan Madi da Arabiyu Awal Nifachi. Assalamu alaikum. VOA Hausa. Hakika matakin da kungiyar Fulani makiyaya ta kasa ta miyata Allah tare da kungiyar Idoma suka dauka na kawo ƙarshen kashe-kashen juna a yankin Agatu na jihar Benue ya dace ganin yanda yankin yake kaurin suna wajen fadan kabilanci Allah ya kawo mana ƙarshen fadan kabilanci da ma na addini baki daya. Sako daga Garba na Kwallo Ajura da Musa Ali Ajura jihar Jigawa. Daga ƙarshe sai wacce ta fito daga Ilyasu Muhammadu Tungan Bao kace Ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen ɓata gari masu satar shanun bayin Allah.
To madalla kafin mu ƙarƙarar shirin namu yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
An kama mutumin nan da ya fashi wani jirgin saman fasinjan kasar Misir ya tilasta masa sauka a tsibirin Cyprus inda jami'an wannan dan karamin tsibiri suka ce an kawo ƙarshen yin garkuwa da mutanen da ke cikin jirgin. Kakakin gwamnatin Cyprus ya faɗa ta shafin Twitter cewar dukkan fasinjoji da ma'aikatan jirgin lafiya su kalau yan sa'o'i kaɗan bayan saukar jirgin yau Talata filin jirgin saman birnin Larnaca. Amurka ta ce akwai ƙarin abubuwan da suka zama tilas a yi su wajen kyautata musanyar bayanan leƙen asiri a Turai bayan munanan hare-haren ta'addanci na makon jiya a birnin Brussels. Kakakin fadar shugaban Amurka ta White House Josh Earnest ya ce hare-haren da aka kai kan filin jirgin sama da kuma tashar jiragen ƙarƙashin ƙasa a Brussels sun sake nuna muhimmancin yin aiki sosai da tsare-tsaren ayyukan leƙen asiri da tsaron ƙasa. Ya sake jaddada goyon bayan Amurka ga Belgium a binciken da take gudanarwa.
Masu sauraro a nan kuma za mu da sa'aya sai can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yau muna son jin ra'ayoyinku a kan shin me ke sa iyaye ke tura 'ya'yansu yin aikau sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmed da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu Mr. Nelson Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.